Sashen Hausa na Muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyan Asabar 25 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin, Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya kuma kiri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Yau Asabar wani ɗan ƙuna bakin wake ya tada bom ga jerin gwanon motocin jami'an tsaro a kudu maso yammacin Pakistan. Babban kotu a ƙasar Zimbabwe ta ce karɓar mulki da sojoji suka yi ba juyin mulki ba ne. Mahukunta a ƙasar Masar sun ce mutane 305 ne suka mutu sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a wani masallaci.
To ko bayan kun gama jin labarin za ku ji ƙarin bayani da gwamnan jihar Kebbi Abubakar Bagudu ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa akan taro da Majalisar Kula da Tattalin Arzikin Najeriya ta yi a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar Yemi Osinbajo.
An yi bayani na ƙoƙarin da ake na samun haraji ga waɗanda masu hannu da shuni waɗanda ba su bayyana yawan kuɗin dukiyarsu har dai dukiya da take wuce.
Ita ma jamhuriyar Niger ta buɗe wata kasuwar baje koli ne a birnin Yame, inda matan ƙasar ke nuna wa duniya hazaƙarsu ta ƙirƙire. Wata mai halartar kasuwar ta nuna abubuwan da take yi.
Falli na ina yin wanga man shahi na diyan aduwa shine wanga
ina yi kuma sabulun diyan aduwa
da dan gani ɗan maka tana da amfani da yawa cewa da zogale na koma nayi sarrafa shi na sabulun.
To bayan haka kuma muna dauke da shirin amsoshin tambayoyin ku da kuma sakonni da ku aika mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Masauri assalamu alaikum. Yau Asabar wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada bom ga jerin motocin jami'an tsaro a kudu maso yammacin Pakistan, wanda hakan ya dalilin mutuwar mutane 5 daga cikinsu tare da jima wasu 20 rauni. Bom ɗin ya tashi ne a babban titin da ke Kweta, wuri da yake da yawan zirga-zirgar jama'a, wanda yake nan ne babban birnin gundumar Balochistan inda suke fama da rikici. Wannan harin da ya yi dalilin samun raunin wasu fararen kaya da dama kamar yadda mukaddashin Speta Jan na 'yan sanda Abdulrazak Chema yake cewa. Chema ya faɗa wa manema labarai cewa daga bayanan da aka tattara a wurin da aka tada wannan bom ɗin ya nuna cewa wanda ya tada bom ɗin ya yi likimo ne a wani hotel da ke bakin hanya kafin ya aikata wannan aika-aikan. Ya ce masu bincike sun samu sassan jikin ɗan ƙunar baƙin waken, kuma yanzu haka suna nan suna ƙoƙarin gane ko shi wane ne. Sai dai kuma 'yan ƙungiyar Taliban sun ɗauki alhakin aikata wannan mugun aiki. Suna cewa sun samu nasarar hallaka jami'an tsaro da dama, sai dai kuma sau tari kungiyar takan yi zumbuɗan adadin jama'ar da aika-aikan nasu ya rutsa da su. Cikin 'yan kwanakin nan ana samun ƙaruwar tashe-tashen hankula a wannan yankin a Kweta, inda ake kashe mutane da dama, wasu kuma a ji musu rauni. Balochistan dai wani yankin hada-hadar kasuwanci ne da gwamnatin ƙasar ta Pakistan ta gina da miliyoyin kuɗi. Babban kotu a ƙasar Zimbabwe ta yanke hukunci yau Asabar cewa karɓe mulkin da sojoji suka yi, wanda ya yi dalilin saukan tsohon shugaban ƙasar Robert Mugabe daga kan karagar mulki, ba abu ne da ya saba wa doka ba, illa shawara ce da sojoji suka yanke, wanda suka ce ba juyin mulki ba ne. Kotu ce sojojin sun ce sun yi hakan ne domin gujewa wasu da ke kusa da tsohon shugaban ƙasar su karɓe mulki ba bisa tsarin zaɓe ba, suna gudanar da ayyukan shugaban ƙasa wanda hakan ko ba daidai ba ne. Ko ta fitar da wannan bayanin ne kwana ɗaya bayan da aka rantsar da shugaban ƙasar shekaru kusan 40 rabon da ƙasar ta sabon shugaba, wanda kuma ya yi alkawarin kawo sauye-sauye a tattalin arzikin ƙasar da ya daɗe cikin mawuyacin hali. Shugaba Emmerson Mnangagwa ya fara aiki ne daga jiya Juma'a bayan an rantsar da shi a ƙasar da ta kwashe shekaru 37 a ƙarƙashin mulkin kama karya na shugaba Robert Mugabe, wanda ya sauka ranar Talatin ta gabata bayan matsin lamba da ya sha daga sojoji da ma jam'iyyarsu mai mulkin ƙasar. A cikin jawabinsa jim kaɗan da karɓar ragar mulkin ƙasar, wato sabon shugaban Mnangagwa ya ce zai ƙoƙarta ya ganin cewa gwamnatin ta Zimbabwe ta biya basukan da ake binta na kasashen waje, kana za ta yi sassauci ga shigo da kayayyaki, kana za ta yi sauki wajen ganin ayan kasar sun samu damar mallakan kudaden waje. Waɗannan kalamai nasa ya sa munna ga zukatan ƴan kasar, domin ku ƙasa ce take fama da tarde, tana amfani da kusan kuɗaɗe kala daban-daban har guda tara, haka kuma ya yi alkawarin biyan diya ga mutanen da aka anshe gonakinsu lokacin mulkin shugaba Robert Mugabe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mahukunta a kasar Masar sun ce mutane 305 ne suka mutu sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda su kai a wani masallaci da ke cike da mutane a arewacin yankin Sinai, kuma daga cikin waɗannan adadin 27 yara ne. Ofishin mai gabatar da ƙara ya ce maharan su tsakanin 25 zuwa 30 sun auna masallacin Rauda ne da ke cikin garin Bil al-Abed da ke yammacin babban hedkwatan gudumar El Arish. Yan ta'addan dai sun iso wannan masallacin ne cikin wata mota, kana suka dana bom sai suka gudo wajen masallacin, kuma sai suka bi masallatan da harbi a lokacin da suka yi kokarin arcewa, haka kuma sun tsara hanyar fita daga masallacin da mota da suka banka wa wuta a wurin. Shaidun gani da ido suka ce maharan sun kaiwa motar majinyata hari lokacin da jami'an ba da agajin gaggawa suka iso wurin domin taimakawa waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su. Kamfanin dillancin labarai na kasar ya ce mutane 128 ne suka samu rauni, sai dai kawo yanzu ba wata kungiyar ta dauki alhakin wannan mugun aiki. Amma dai kungiyar ISIS ta saba kai ire-iren waɗannan har-haren tun a cikin shekarar 2013, sai dai kuma jirgin yakin kasar na Masar ya kai hari a wani sansanin 'yan ta'adda inda ya auna Sinai bayan wannan hari na masallaci da aka kai. Tawagar samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kasar Mali ta ce jami'anta hudu da sojan kasar Mali guda ɗaya aka hallaka a jiya Juma'a a wasu harare guda biyu da aka kai, kana mutane 21 suka samu rauni. Farhan Haq, muƙaddashin mai magana da yawun sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa cewa wannan harin ba shi ne na farko ba, domin jami'an sun samu nasarar kassara wani yunkurin harin da aka yi ƙoƙarin kai musu. Duk da yake dai jami'an wanzar da zaman lafiya sun yi hasarar rayukan wasu a yankin Manaka. Haq ya ce sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadare da wannan harin. Mai magana da yawun sakataren ya ce harin da ake kaiwa masu aikin wanzar da zaman lafiya, wannan tamkar kwatankwacin laifin yaƙi ne a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa, kuma na iya hukunta wanda aka samu ya aikata wannan ɗanyen aiki. Kwamitin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce za a samar da wani sabon rundunar soja daga ƙasashen da ke yankin Sahel.
Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnan jihar Kebbi Atiku Abubakar Bagudu ya yi wa wakilinmu na Abuja Umar Faruk Musa ƙarin haske akan abubuwa da taron da Majalisar Kula da Tattalin Arzikin Najeriya ta tattauna jim kaɗan bayan taron. Ga Umar Faruk Musa ɗin kuma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Majalisar da ke kula da tattalin arziki ta Najeriya, wadda ta hada da gwamnoni da masu ba da shawara akan sha'anin tattalin arziki ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo, sun amince da cewar za a ɗauki mataki na inganta tattalin arzikin Najeriya da kuma ƙarawa jihohi bashin waɗansu kuɗaɗe kamar naira miliyan 800 domin su samu tallafin ƙarin biyan albashi da alawus da har yanzu waɗansu gwamnatocin jihohi ba su biya ba. Gwamnan jihar Kebbi Atiku Abubakar Bagudu, ɗaya da cikin gwamnonin da suka halarci wannan taron, ya kuma ƙarin haske dangane da abin da aka tattauna a gurin taron.
Ana muhawara a ga inda ƙasa take ciki da tattalin arziki suke ciki, lalurori waɗanda ke taɓin tattalin arziki. Mun yi maganar tsari na gwamnatin tarayya da aka fito da shi na ganin Najeriya in babu man fetur yaya za mu zauna. Wani irin kokari ne za a iya yi kowace jiha ta Najeriya da birnin tarayya su sarrafa wani abu wanda ana iya kai kasuwa ma a sayar. Sannan an yi bayani na kokarin da ake na samun haraji na waɗanda masu hannu da shuni waɗanda ba su bayyana yawan kuɗin dukiyarsu har dai dukiya da take waje. Sannan kuma jihohi aka ƙara bisa ga tsarin da an kai na tallafa ma jihohi domin a samu
in biya albashi ga jihohi da pension akan kari aka bayyana cewa wannan wata ma akwai wani tallafi na miliyan 800 ga kowace jiha domin buri na tabbatar da haƙƙin ma'aikata masu biyan pension.
To amma wani bayanai da muka samu a fadar gwamnatin na nuna cewa kamar da yawan ku gwamnoni ba ku ji daɗin yadda taron ya kaya ba domin irin kuɗaɗen da kuke fatar za ku samu ba su aka samu ba.
A ba gaskiya ba ne, ai muna ma tausaya ma gwamnatin tarayya saboda ai tarayya ce da mu da gwamnatin tarayya hannu ya jude hannu ne.
To amma a daidai lokacin da ake yaba wa shugaban ƙasar shi ma yana kokawa cewa yana mamaki da waɗansunku gwamnoni ma ke bacci cewa sun kasa biyan albashi kuma waɗansunku zargin da ake da gangane facaka ce da sharholiya suke yi da kuɗaɗen da aka bada na biyan albashi da allowance da pension na ma'aikata saɓanin abin da shugaba Buhari ya yi fatar cewa waɗansunku za su yi. Menene kuke ciki dangane da wannan?
Jihohi lalurorin su ya bambanta, akwai jihohi gwamnonin da suka ɗauki mulki suka iske an tara an yi wata 18 ba a biya albashi ba. Akwai jihohi da yawa da suka iske bashi mai yawa har da taimakon da ake samu ga gwamnatin tarayya har yanzu abin bai wadatu ba. Akwai wasu jihohi kuma da ake zargi da ba su sa kuɗin ba duka wajen biya albashi banda huccewa na sani ladin abin da yake jihar Kebbi.
Gwamnan jihar Kebbi kenan Abubakar Atiku Bagudu a tattaunawa da ne da shi a Abuja bayan da majalisar zartarwa ta sha'anin tattalin arzikin Najeriya ta kammala taron ta a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla gaida Umar Faruk Musa a jamhuriyar Nijar kuma an buɗe wata kasuwar baje koli ne ga matar ƙasar da masu ruwa da tsaki a fannin tattalin arzikin ƙasar don a ba mata dama su nuna irin basirarsu ga sauran duniya. Ga Sulaiman Muni barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Da wani bikin alƙaryar da aka shirya a filin da ke manne da zauren Palais de Venefje ne aka yaye labulan kasuwar baje kolin Safem da ke zama wata hanyar da matan jamhuriyar Nijar ke amfani da ita domin gwada wa duniya tasu hazaƙar ƙere-ƙeren kayayyakin gargajiya. Tsarin da uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aishatu Isu Muhammadu ta ce yana taimakawa mata wajen samun na kansu.
Ya mace ta samu abin da ta rike kanta, ta rike iyalinta don ta wadata, iyali su wadata. Duk aikin hannu da ake yi muka ga ya mace ita ke wahala, kuma yawancin ayyukan nan ita ke kenan ya kamata ta ci morin shi don a taimaka mata ne ta samu abin nan da take yi yayi albarka a ganshi kuma yayi daraja ko ina.
Domin karawa kasuwar baje kolin ta Safem armashi a bana, hukumomi sun janye harajin da suka saba karba daga mata masu sana'ar hannu, sannan aka kara bude sahu domin ba nakasassu damar cin wannan kasuwa, inji shugabar kungiyar gamayyar kungiyoyin mata Kongafen Madam Kako Hajiya Fatima.
Da duwan akwai taxi da ake sa me bana bambancin da aka yi taxi din wannan, wallahi shugabannin mu sun hudda shi kene yanzu mata na shigowa da kaya din bibi ba sai an musu wannan taxi, kuma yanzu an buda ma kowa mata maza guramu makahi kowa na da wurin shi kenan alhamdulillah.
Ta wani bangare kasuwar Safem na matsayin wata haduwar gwada bajinta tsakanin matan yankuna 8 na wannan kasa, kasancewar a ƙarshe akan yi bikin bada tukuici ga yankunan da suka yi fice wajen zuwa da kayayyakin da suka fi kayatarwa.
Sunana dai Fatu Beguna ce ce min takwanin tsawa, na zo ne wajen Safem da sunan Maison de la Femme Godia Maradi. Kwalli na ina yin wanga man shahi na diyan aduwa shine wanga ina yi, kuma sabulin diyan aduwa da na gani ɗan maka tana da amfani da yawa cewa da zogale na koma na yi sarrafa shi na sabulin. Tunda mun zo ne gwada kaya kuma kaya na sarrafa hannu ne, muna son mutane su hito da pipi su zo su sayi a girmama artisan a zo a sayi kayan su. Haka nan muke so
karfafa dankon zumunci da hulɗar cinikayya tsakanin matan ƙasar Nijar da takwarorinsu na ƙasashen waje na daga cikin gurin da ake fatan cimma ta hanyar kasuwar Safem, abinda ya ja hankalin Miss Bile wata maɗimkiya 'yar Cote d'Ivoire wacce ta ce wannan shine karo na biyu da take cin wannan kasuwa.
Ya 2 ans quand je suis venue, vraiment les femmes m'ont bien accueilli ici, elles ont vraiment aimé mes articles. Donc cette année, je suis encore revenu et je les attends.
Bisa al'ada kasuwar ta Safem mai ci a tsawon kwanaki 10 kan zama wani wurin kashe kwarkwatar idanu ga mazauna Yamai da nufin ba mata masu sana'ar hannu goyen baya, yayin da wasu 'yan kasuwa kan yi amfani da wannan dama don sarin kayayyaki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To to madalla a gaida Salamu Munna Barma. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu ko karfe 10 ne da minti 15 na safe a nan Washington, kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausar Muryar Amurka, ku bani dan tarihin radio. Masu tambaya Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau da Baffa Haruna Bajuga. BOA ku tambaya mini masana, menene karni, shekaru nawa ne karni? Mai tambaya Haruna Muhammad Katsina. BOA Hausa, wace ƙasa ce tafi yawan kera motoci a duniya? Mai tambaya Muhammad Mai Kayan Miya Gombe. Dan Allah sashin Hausa na Muryar Amurka, ku tambaya mani ko akwai wata ƙasar da ba ta cin bashi? Mai tambaya Malam Usaini Dangote Karasuwa. To bari mu fara da ansar tambayar su Alhaji Abubakar Dan Gusau da Baffa Haruna Bajoga game da takaitaccen tarihin radio. Idan masu tambayar na saurare, ga abin da ya sauƙaƙa. Yadda abin yake shine wata na'ura kan rikidar da murya ko sauti zuwa hamamin maganaɗisu da lantarki, sai kuma wata na'urar mai suna transmitter wato mai turawa ta watsa hamamin cikin iska ya tafi ya bazu bisa ga irinsa. Har ya cimma rediyo ko aerial radio, inda za a sake mai da hamamin zuwa murya kamar yadda take tun asali. Wato, na'urar rediyo na kamo saƙonni ko sautuka ne ta iska, bayan an rikida saƙonnin ko sautukan zuwa wani irin hamamin lantarki da maganaɗisu, ta yadda hamamin lantarki da maganaɗisun ke iya tafiya a sarari ta igiyar iska, ta yadda na'urar rediyo ke iya jinsa ko mu ce kamo shi, musamman ta amfani da sandar area wadda ake ciro ta waje cikin iska. Cikin rediyon akwai akasin transmitter, don haka bayan kamo wannan hamamin, sai na'urar rediyon ta sake mai da hamamin zuwa irin muryar da aka canza tun asali, ta yadda za a iya sake jin ta. Guglielmo Maconi shi ne ya fara nasarar aikawa da sautin rediyo daga wata gabar tekun Atlantika zuwa wata, wato daga Ingila zuwa Newfoundland a watan Disamba na shekara ta 1901. To sai dai ba iya mai da sautin Guglielmo zuwa muryar da za a iya fahimta ba. Sai a ranar jajibarin Kirsimetin shekara ta 1906 aka fara jin sahihiyar maganar mutum a rediyo. Wato bayan mutane da dama sun taru a babbar tashar jirgin ruwa, ana jiran sauti mai cewa tit-tit-tit-da-da-da kamar yadda aka saba, sai kawai aka ji muryar mutum na cewa CQ-CQ ina da saƙo, ma'ana kowace tasha ta saurara akwai saƙo. Professor Reginald Aubrey Fessenden ne ya aiko da saƙon daga wani ƙaramin gidan rediyon da ke Brant Rock, Massachusetts. Wannan nasarar ta samu ne bayan ƙoƙarin da aka yi daga shekara ta 1904 zuwa 1906, wato bayan da su Professor Fassenden suka inganta na'ura mai maido da magana ko sautin asali daga hamamin maganaɗisun lantarki da aka tara a iska. Zuwa shekarar 1914, fasahar rediyo ta inganta sosai. Daga nan zuwa wannan zamanin, fasahar rediyo ta yi matuƙar ci gaba kamar kowace fasaha a yammacin duniya.
Ina bacin mawaka da duk wani mai ciki ne, fadan ku ɗan jaribi ba ya kiɗi balbai a daukai, idan haka ne tunani in kada waƙan ɗan jaribi. ɗan jarida ba su kaba wanda ya ɗauke su gaba mai ciɗi wa wani duniya la. ɗan jarida ba su kaba wanda ya ɗauke su gaba. Allah dai magasu wanda yace baya son
Sai kuma ansar tambayar Haruna Muhammad Katsina game da karni da kuma ma'anar kalmar ta karni. Idan mai tambayar na saurare ga abin da ya saukaka. Da kalmar karni da salon kasabta zamani zuwa karni karni sun samu asali ne daga Latin, inda karni wato centum ko century da Turanci ke nufin abin da ya kai shekara 100. Daga baya aka kirkiro kalmar centenary, wadda ita kuma ke nufin bikin da akan yi duk bayan shekara 100 da kafa wani abu. Bisa ga tsarin kalandar Gregory, karni na farko ya soma ne daga ranar 1 ga watan Janairu, sannan ya kammalu ran 31 ga watan Disamban shekara ta 100. Karni na biyu kuma ya fara ne daga shekara ta 101. Karni na uku kuma daga shekara ta 201 da dai sauransu. Wato yadda ake kirgin shi ne, karni na kaza ya fara ko zai fara ne a shekara ta 100 sau kaza a Ebe 99, sannan ya kammalu bayan shekaru 100 sau kaza. Misali, karni na biyar zai fara ne a shekara ta 100 sau biyar a Ebe 99, wato 500 a Ebe 99, wato 401 kenan. Sannan zai kammali ne a shekara ta 105, wato 500. Sai kuma ansar Muhammad mai kayan miya Gombe, mai son sanin kasar da ta fi kera motoci a duniya. Idan malamin na saurare ga abin da ya sauƙaƙa, motocin da ake kerawa a wannan zamanin sun fi na duk wani lokaci yawa. Kasar da tafi yawan mutane a duniya China ita ce ta ɗaya a jerin ƙasashe 6 da aka fi kera motoci a duniya. Alal misali, a shekara ta 2015, China ta kera motoci sama da miliyan 24, waɗanda kashi 86 cikin 100 safa ne, sauran kuma na harkokin kasuwanci. To sai dai ƙasa ta uku a yawan jama'a, wato Amurka, ita ce ta biyu a yawan kera motoci a duniya. Sai dai ta fi kowace ƙasa ta duniya kera motocin harkokin kasuwanci. Adadin motocin harkokin kasuwancin da Amurka ke kerawa kowace shekara ya ruɓanya na kowace ƙasa. Hasali ma, adadin ya ruɓanya na Japan sau 5, ya kuma ruɓanya na Jamus sau 24. To amma Japan, wadda ba ta da yawan jama'a, ita ce ta uku, Jamus ita ce ta hudu, Koriya ta Arewa kuma ta 5. Sannan India, wadda ita ce ta biyu a yawan jama'a a duniya, ita ce ta 6 a yawan kera motoci a duniya. To amma a yawan sayar da motoci ga sauran ƙasashen duniya, ƙasar Jamus ce ta farko, sai Japan, sai Amurka, sai Canada, sai Ingila, sai Koriya ta Arewa. Ƙasar China, wacce ita ce ta fi kowace ƙasa kera motoci a duniya, ita ce ta 21 a fitar da motoci a kasuwannin waje. Ma'ana, au China ba ta son fitar da motoci waje sosai saboda buƙatar ɗumbin jama'ar ta. Au sayan motocinta ne ba a yi. Sai kuma ansar tambayar Usaini ɗan wata karasuwa, mai son sanin ko shin akwai wata ƙasar da ba ta cin bashi. Idan mai tambayar na saurare ga ansarka. Babu wata ƙasar duniya da ba ta cin bashi ko kuma ba abin ta bashi. Akan haka aka gina tsarin tattalin arziki musamman ma irin na jari hujja. Kowace ƙasa ta duniya au wata ƙasar na bin ta bashi au gidauniyar IMF ko bankin duniya na bin ta bashi. Alal misali, ƙasar da tafi kowace wadata ko ƙarfin tattalin arziki a duniya wato Amurka. Bashin da ƙasar China ke bin ta ya kai sama da dala triliyan guda. Japan ma na bin Amurka sama da dala biliyan 21. Ita kanta China ana bin ta bashin triliyan barkatai na dala. Haka zalika, ƙasar da tafi kowace arzikin man fetur wato Saudiya, ita ma ana bin ta bashi. Na baya-bayan nan shine bashin dala biliyan 10 da ta ci ko za ta ciyo wajen gidauniyar IMF sanadiyar faduwar farashin mai a kasuwannin duniya. To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
to ma dalla yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ku aika mana. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamuri Jauni, yace a daidai lokaci da ake ci gaba da jimaman abin da ya faru a Abuja da Zamfara na dabawa mazajen su wuka da kwalba da wasu mata suka yi, sai kuma gashi an samu wata mata a Katsina ta ba dan kishiyarta magadin kashe bera wanda haka ya sai da jiyar rasa ransa. Ya kamata dai mata su sani cewa su iyalanmu ne, saboda haka ba mu kamaci irin wannan hali da suke nuna mana ba. Sako na gaba na cewa gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina, ya kamata ka gaggauta cika mana alƙawarin da kai mana a lokacin da kake baran ƙuri'unmu shekarar 2015. In kuma ba za ka cika mana su ba, to insha Allahu shekarar 2019 sai ka riga rana faduwa. Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Wannan sako na cewa ina kira ga 'yan jam'iyyar APC da mu ci gaba da addu'a, Allah ya fitar mana da masu yiwa jam'iyyar zagon ƙasa. Ko menene matsayinsu a cikin jam'iyyar APC din? Daga Aliyu Usman Taka, Lafiya, Birnin Kebbi. Wannan sako ya fito ne daga Isu Ndila Faki, yace salam VOA Hausa, dan Allah ku gaya wa samari musamman waɗanda suke neman aure da kada guguwar soyayya ta sa su daukar wa budurwansu alƙawarin ba za su yi mata kishiya ba, ganin yadda yawaitar kashe-kashen mazaje ke ƙara kamari a Najeriya. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa, to Allah ya sa ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kawo mana a jihar mu ta Filato kwalliya ta biya kuɗin sabulu, amin. Daga Zainab Musa Mai Aduwa da Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada, duk a barkin ladi jihar Filato. Wannan sako na cewa assalamu alaikum murya Amurka, dan Allah ku bamu dama mu yi godiya da jinjina ga sanata mai wakiltan jigawa ta arewa maso gabas Ubali Shitu Magama, a bisa kokarinsa na kawo makarantar horar da malamai ta tarayya FCE Malam Madori. Hakika muna tare da kai. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. Sako mu na ƙarshe na cewa don Allah VOA Hausa ku bani dama domin in tofa albarkacin bakina dangane da ficewar tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar daga jam'iyyar APC Samsam. Bai zo mana da mamaki ba, ganin cewa wannan jam'iyya ba ta cin amana ba ce, da fatar Allah ya ƙara raka taki gona. In ma akwai wasu ire-irensu masu son ficewa, to hanya a buɗe take. App APC SAC. Sako daga Salu Isa Fana da Yaya Isa Fana da Hamza Galadima Birnin Kebbi. To yanzu kuma ga labarai a takaice.
Yanzu haka dai, Amurka ta ce ta sake shawaran kulle ofishin kungiyar samar da zaman lafiya na Palestine da ke nan Washington DC. A cikin satin da gabata ne aka kulle ofishin kungiyar saboda sabawa dokar Amurka, bayan kungiyar ta buƙaci kotun ƙasa da ƙasa ta binciki tare da hukunta Isra'ilawa da ke ƙuntatawa Palestinawa. To a farkon wannan shekarar ne dai shugaban Palestino Mahmud Abbas ya buƙaci kotun ƙasa da ƙasa ta tabbatar da bincike tare da hukunta jami'an ƙasar Isra'ila da ke da hannu cikin batun matsugunin da aka sake buɗe, aka sake tada rikici a kansa. Yau Asabar, wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada bom a jerin gwanon motocin jami'an tsaro a kudu maso yammacin Pakistan, wanda hakan ya dalilin mutuwar mutane 5 daga cikinsu tare da jimo su 20 rauni. Bom ɗin ya tashi ne a babban titin da ke Kweta, wuri da yake da yawan zirga-zirgar jama'a, wanda yake nan ne babban birnin wato gundumar Balochistan, inda suke fama da rikici. Babban kotu a ƙasar Zimbabwe ta yanke hukunci yau Asabar cewa karar mulki da sojoji suka yi, wannan ya yi dalilin saukar tsohon shugaban ƙasar Robert Mugabe da kan karagar mulki abu ne da bai saba doka ba.
To duka kuma da wannan ne muka zo ƙarshen shirye-shiryen mu, sai can da daddare za ku ji mu ɗago wasu shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama da ku, za mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan gidan Jawando a birnin Accra na rasuwan ɗansu kuma jikansu Muhammad Shamsuddin Sa'id da Allah ya warasu jiya Juma'a a unguwar Dakuma Accra. Allah ya ji kansa ya ba da ladan musiba. Ta'aziyya ta musamman ga Abdulwahab Jawando da ke birnin Accra da kuma Alhaji Siraj Jawando da ke nan New York. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da injiniyan mu na wannan la'asariya Mr. Lobs. Baba ya komo kiri ne daga nan Washington, nake sallama a huta lafiya.